السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم جمعة 24 غوثر رمضان باي هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دي شكرا دبو دي 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 هدو دا 40 دا بقي وان دي 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 شا أكو غوثر أكو شكرا تا دبو بيو دا 26. Muna ci gaba da darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda wannan shine majalisinmu na 24 a majalis na wannan shekara, wanda muke karatu a cikin Suratul Baqara. Wannan yana tambaya kusan abinda tambayar ta kunsa ya gabata a baya, duk da bambanci, akwai bambanci shine abubuwan me ya kamata mutum yayi a wurin addu'a a irin dararen da ya kamata, wanda ake sa ran cewa darare ne na Lailatul Qadri za ta iya kasancewa. Abubuwan da aka faɗa a baya na addu'a da na dubban addu'an, da kuma abubuwan da ya kamata mutum ya maida hankali a ciki a addu'a, su ne muhimman al'amura. Domin bawa a wannan rayuwar ta duniya yana da ɓangarori ne guda biyu, ɓangare na duniya da kuma ɓangare na lahira. To kowa yana maida hankali galibi akan abin da ya fi mahimmanci a wurin shi, a nan ne ake gane mahimmancin mutum. A ba shi wata dama a ce roƙi abin da kake so a rayuwa, to nan ne za a auna hankalin ɗan adam a gane menene yafi mahimmanci a wurin shi tsakanin duniya da kuma lahira. Akwai wanda duk inda ya samu wata dama wadda ake nuna wannan damar dama ce ta Allah yana karɓan addu'ar bayi, to yakan manta da lahira, yakan sa hankalin shi akan duniya tsantsa. Hatta maganar da ake yi Lailatul Qadri, Lailatul Qadri wani hadafin shi kawai shi ne ya riski Lailatul Qadri ya zama mai kuɗi, shi ne kawai tunanin babban muhimmin da kowa yake sa ma ran shi, shi ne kawai zai samu Lailatul Qadri zai yi arziki. Ma'ana hadafin mutum a rayuwa duniya ne kawai, amma babban hadafin wanda shi ne lahira a irin waɗannan damammakin mantawa muke yi da su, shi ne abinda Allah ya zargi waɗansu mutane da cewa mutum an yi aikin hajji an zo Arfa, Allah ya ce a yi addu'a a roƙi Allah. Amma Allah ya ce a cikin mutane akwai wanda za su rinƙa tsayawa ne kawai a kan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah ka ba mu a duniya iya abinda za su yi ta roƙa kenan, Allah ka ba mu kuɗi, ka ba mu mulki, ka ba mu kaza, ka ba mu kaza, har ya gama addu'ar babu rabon lahira a ciki. Allah ya ce wa malahu fil akhirati min khala, shi bai da wani rabo a harkar lahira, duniya kawai ya sa a gaba. Sai Allah ya kawo kashi na biyu daga cikin mutane, ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أتكم متانيكما أقول وين دسكيت ويا الله كبامو ميكو أدونيا ككما بامو ميكو على هرا sannan ka tsare mu daga azabar wuta. Sai Allah ya yabe su yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Wannan sune za su samu rabo na abin da suka yi na aiki. Allah zai ba su rabon aikin da suka aikata. Wallahu sari'ul hisab. Kaga Allah ya kasa mana mutanen gida biyu. Wadanda duniya tsantsa da kuma wadanda duniya da lahira. Su wane ne Allah bai kawo ba anan? Wadanda lahira tsantsa. Lahira tsantsa. Shi kuma Allah bai kawo mu zama lahira tsantsa ba. Muna da rabo a duniya, muna da rabo a lahira. Atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Lokacin da Allah yake magana akan ƙaruna da irin dukiyar da Allah ya bashi. Da ake faɗan irin nasihar da ake mai da wa'azin da ake mai. Shi ya ce mai wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Ka nemi lahira da abin da Allah ya baka na dukiya, ka yi amfani da dukiyarka, ka yi amfani da matsayinka, ka yi amfani da muƙaminka, ka nemi lahira da shi. Shi ne wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Sai Allah ya ce mai wala tansa nasibaka min ad-dunya, amma kuma kada ka manta da rabanka na duniya. Ba sai kaska kula duniya ba, ba sai kaska ji dadi a duniya ba, ba sai kaska ci abin da kake so mai na halal a duniya ba. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, kuma abin da ake bukata wannan a raban kanka kenan ko bayan ka nemi abin lahira, sannan kai karan kanka kaska manta da kanka akan abin da ya shafi duniya. Sai kuma aka ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilai, kai ma ka kyautata ma bayi kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka. Ma'ana ka nemi lahira, sannan ka yi amfani da abin da zai amfane ka a karan kanka, sannan kuma ka yi ihsani, ka kyautata ma bayi kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka yayi maka. Da ka gwargwado yadda Allah ya kyautata maka, kai ma ka rika yin kokarin ka ga ka kyautata ma bayin Allah. Shine wa ahsin kama ahsana Allahu ilai. Da haka aka ce wala tabghil fasada fil ard, kada ka yadda ka yi fasadi a bayan ƙasa. Ka ki bin Allah, ka saba ma dokokin Allah, ka nemi kawai hankalinka ya koma duniya kawai. Saboda inna Allaha la yuhibbul mufsidin, Allah baya son masu fasadi. Allah ya maka ni'ima ka je kana saba ma Allah da wannan ni'imar. Allah ya baka dama ka nemi lahira da ita, amma ka watsar da damar ka koma kana neman duniya kawai da ita. Wannan duka fasadi ne a cikin al'umma. Da ka irin wannan shine abin da Allah yake dora mu a kai. Ka nemi lahira kuma ka nemi duniya, kuma duka ana nema ne a wurin Allah subhanahu wata'ala. Ka roƙi Allah a duk lokacin da ka samu dama. Shi yasa masu manyan himma a rayuwa, su himmarsu gaba ɗaya tana komawa ne zuwa ga me za su samu a lahira. Saboda suna kallon duk abin da za su samu a duniya komi yawan shi ɗan kaɗan ne, bai taka kara ya karya ba. Abin da suke hari shi ne me za su samu a lahira. Wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lokacin da yayi ma manzon Allah hidima, yayi ma manzon Allah hidima, manzon Allah ya ji dadi ya farin ciki, sai kira shi ya bashi wata dama, irin damar da ba kowa yake iya samun irin wannan damar a duniya ba. Manzon Allah ya ce mai roki abin da kake so, faɗi abin da kake so gaba ɗaya, duk abin da kake so kawai ka faɗa. Wannan dama ce manzon Allah ne yake magana da shi. Sai ce ya Rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna. Ina roƙo abin da nake roƙo shine in zama ina tare da kai a aljanna, maƙwabtaka da kai a aljanna nake nema. Manzon Allah ya tsaya ya sake jinjinawa. Yace awa ghaira zalika, ba wani abu da kake nema kuma banda wannan wani abu na duniya ko wani abu dai da zaka samu tukuicin wannan abin yace ba ni da wani abu sai wannan kawai shi nake bukata manzo Allah yace a inni ala nafsika bi kasrati sujud to kai ka taimaka min a kanka da yawan sallah kai ka je ka dazumci yawan sallah da yawan sujjada shikenan kaban mun sauran kenan wannan shine manufa babba da mutum yake nema a rayuwa a ce an gama duk wannan hayaniyar ta duniya da bala'o'in da ake ciki da matsalolinta da batsin rai da bakin ciki yau ka gama gaba ɗaya an tashi a ranar alkiyama kawai ka shiga aljanna shine kawai manufa amma ka gama wannan hayaniyar ka koma cikin kabari a yi hayaniyar cikin kabari da kai sannan a tashi ranar alkiyama kuma hayaniyar wuta ta biyo baya wannan duk abin da ka samu a duniya bai da amfani saka idan mutum ya sami irin wannan damar ka tsaya ka roƙi Allah kubuta daga azabar Allah sannan ka roƙi abin da kake bukata na duniya wanda yake na halal kuma ka roƙi Allah ya baka abin da zai zama maka sanadi na samun aljanna da shi domin kana iya roƙon abin da za a bakan a baka ya zama maka bala'i baka iya kididdige adadin mutanen da suka tashi suka roƙi Allah Allah ya ba su mulki kuma Allah ya ba su mulkin kuma mulkin ya zama musu sanadin shiga wuta mutum nawa suka roƙi Allah Allah ya ba musu arziki kuma Allah ya musu arzikin kuma arzikin ya zama musu sanadin shiga wuta to haka duk abin da zaka roƙa ka roƙi ne alkhairi a wurin Allah Allah ya baka abin da zai zama maka alkhairi duniya da lahira ka roƙi Allah ya maka arziki ya sa kuma arzikin ya zama alkhairi ne a gare ka a duniya alkhairi ne a gare ka a lahira ka roƙi Allah ya maka ilimi ilimin ya zama alkhairi ne a duniya kuma alkhairi ne a lahira ka roƙi Allah ya baka mulki ya zama mulkin alkhairi a duniya kuma alkhairi a lahira duk abin da yake a duniya komai yawan shi in bai zama maka alkhairi a lahira ba to asara ne rayuwar duniya gaba ɗaya duk inda ake maganar duniya a Qur'ani za mu ji Allah yana lissafa ta da cewa mata'un qalil dan wata rayuwa ce dan wani jin daɗi ne dan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba shi yasa ana tashi a lahira tunanin da za a fara yi ake kai da kawowa a kai shin an yi wuni ɗaya a duniyan nan ko ba a wuni ba wuni ɗaya aka yi ko dai an ɗanyi wani ɗan awoyi ne aka wuce lahira qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adi kwana nawa kuka yi a duniya wasu suna cewa anya ba kwana ɗaya aka yi ba wasu suna cewa a ba'da yawmin dai wani bangare dai na wuni aka yi wannan ɗan zaman da aka yi a ce ha an kwana ɗaya a duniya an dai ɗan yi wani bangare na wuni a dai sake komawa a tambayi masu iya kididdige abubuwa masu irga wataƙila za su gane awoyin da aka yi wannan duk wanda suka yi rayuwa fa bai tsawo a duniya kenan suna ganin ta awa ɗaya ko awa biyu rabin wuni ko wuni cikakke aka yi to duk abin da ka samu a haka za ka wayi gari kaga ya tashi kaman kaftawar ido kaga ka roƙi abu mai amfani ne albarka sannan ka roƙi abin da zai zama alkhairi ga ɗan uwanka musulmi a duk inda suke a duniya kada ka roƙan kanka alkhairi ka manta da ɗan uwanka to haka kuma kada ka manta da ƙasar da kake rayuwa a ciki ita ta fi komai buƙatar addu'o'in al'ummar da suke ciki Allah ne yake kawo ma ƙasar ɗauki da agaji ta ɓangarori daban-daban amma duk wani bala'i da ya kamata ƙasa ta rushe a kan shi yana safar ƙasar amma Allah yana kawo mana agaji makirci na cikin gida daban na waje daban na baƙaƙi daban na farare daban kuma Allah yana bada kariya akai to in mutane ba su yadda da wannan ni'imar ta Allah sun ci gaba da godiya ga Allah kuma suna ci gaba da roƙon Allah kariya ba to sai a wayi gari Allah ya cire kulawar shi akai to daga nan kuma ba a san ina ne al'amarin zai kasance ba in kai kana ganin ka sha ka kai shekaru ka kusa tafiya to ka bar ƴaƴa da jikoki yanzu baka san ya rayuwar su za ta kasance bayan baka ba to addu'a tana da matukar amfani kuma akwai tsananin buƙatar ta musamman a waɗannan lokutan muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma ya ba mu ikon yin abin da yake so ya yadda mun tsaya akan aya ta 109 wadda muna kanta insha Allah ta'ala za mu karasa sai mu shiga aya ta 110 a cikin suratul baqara na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
نعم الله مدوكتين سركية ود كثير من أهل الكتاب معنى كثير من أهل الكتاب ده يوى لكن أهل الكتاب ود لو يردونكم من بعد إيمانكم سنا فاتنكو سنا بورن سداودكو سرددكو بايون كن إيماني وكوما كفارا ku zama kafirai hasadan min indi anfusihim saboda tsabar hasada da take cikin zukatansu da suke yi gare ku min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin Allah ne sai Allah ya ce fa'fu ku yi afwa wasfahu ku kauda kai ku yafi hatta ya'ti Allahu bi amrihi kujira har Allah yazo da al'amarin shi inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai mun ji ma'anar ayar darasin da ya gabata da kuma wasu daga cikin abubuwan da ayar take kunshe da su mun tsaya a ƙarshen magana dangane da shin wannan ayar an shafe ta ko tana nan cewa da Allah ya fa'afu wasfahu ayi afwa a kauda kai daga baya kuma aka zo aka ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir aka ce udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulim an yi izini an ba da dama ay yaqi ay jihadi anan kuma an ce fa'fu wasfahu ay afwa ayati a tsale su da haka da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ayar ko wannan gabar ta fa'fu wasfahu an shafe ta da ayoyin da suka zo suna umarni da yin jihadi da haka duk ayoyin da suka zo suna umarni da jihadi sun soke hukuncin fa'fu wasfahu kamar faɗin Allah madaukakin sarki qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir da kuma fa idan salaka al ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum da kuma udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu suka ce wayannan ayoyin sun shafe fa'fu wasfahu da ta fi zama wannan tana cikin malan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha an zo da ayoyi wanda suka fi alkhairi sune ayoyin da suka yi umarni a yi jihadi domin wayancan suna umarni da a yi afuwa a yafe wannan suna umarni da a ɗauki mataki sai nan suna nuna izza ga musulmi da kuma ɗaukaka ga musulmi sai zama su an zo da wanda suka kairu minha wanda suka fi waccan alkhairi. Al-Imamu Ibn Abi Hatim ya rawaito hadith asar da isnadi sahihi daga sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma al-Hibb ibn al-Hibb masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah shine taken da ake mai Usama ibn Zaid radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu kanu ya'funa wa yasfahun manzon Allah da sahabbai sun kasance suna afuwa suna yafiya suna kauda kai anil mushrikin dangane da mushrikai mana duk abinda ake musu suna kauda kai su yi afuwa kuma su yafi haka kuma suna kauda kai su yi afuwa akan ahlul kitabi da mushrikai da ahlul kitabi duk abinda suka yi musu suna aiki da waccan ayar kama amarahumullah yace kamar yadda Allah ya umarce su inda Allah yake cewa fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi suna nan akan wannan aikin da kuma tabbata waccan ayar sai yace manzon Allah yana tawili yana fassara waccan ayar a aikace yasa duk abinda ake mai bai taba cewa a je a dauki mataki ba bai taba cewa a fito ba bai taba cewa a taro a je a kai hari ba ba abinda ya taba yi fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi a haka suke tafiya yace ana nan hatta adina Allahu fihim bil qatl har sai da Allah ya zo yayi izini da ayyaki yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam izinin yaki da shi da sahabban shi fa qatala Allahu bihi min sanadidi quraish Allah ya kashe manyan quraishawa ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan shine abin da Usama ibn Zaid yake cewa da haka waccan ayar an yi aiki da ita daga baya kuma aka zo aka yi umarni da jihadi da aka yi umarni da jihadi kuma aka koma kan umarni da jihadi aka aje waccan ayar to wannan su ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa waccan ayar an shafe ta shine ra'ayin Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Abbas da kuma Abul Aliya da Imam Qatada da manyan manyan daga cikin tabi'ai duk sun tafi a kan wannan fahimta yadda wasu daga cikin malamai musamman fuqaha su kuma suna tafiya cewa wannan ayar ba a shafe ta ba me yasa suka ce ba a shafe ta ba suka ce ayar tana nan a yadda take ai Allah ya ce fa'fu wasfahu ku ya fa'fu yafi amma yaushe hatta ya yi Allahu bi amrihi har al'amarin Allah ya zo sai dan al'amarin Allah ya zo ya shafa wannan ayar ne ko bai shafe ba bai shafe ba ayar dama an saka ta limit an saka ta zuwa a lokaci kaza ku yi hakuri daga nan zuwa lokaci kaza bana in lokacin kaza ya zo to za a canza wancan umarnin kenan sai zama ba shafe shi aka yi ba dama an ba da shi ne da wani lokaci kuma aka yi aiki da shi zuwa lokacin da lokacin ya ƙare kuma wani aikin ya zo sabo daban suka ce to ba shafe babu nasku a ciki domin shi nasku ana nufin a kawar da hukunci ne gaba ɗaya a kawo wani sabon hukunci a maimakon shi to shi dama asali da aka saukar da ita an saukar da ita ne hatta ya'ti Allahu bi amrihi da haka tana nan a matsayinta a yadda take za a yi aiki da ita ko ba za a yi aiki da ita ba na'am za a yi aiki da ita idan aka samu kai a irin wancan halin da suka samu kansu za a yi aiki da fa'fu wasfahu idan kuma aka samu kai a halin da za a shiga wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffa za a yi aiki da shi da haka waccan ba ta shafa wannan ba hali ne da yanayi kowanne za a yi a tabbata shi a halin da al'umma suka samu kansu a halin da yanayin da al'umma suka samu kansu da haka suka ce ba a shafe ta ba da haka cikin ayar dai akwai karorasarwa da gargadi da Allah subhanahu wata'ala yayi ga duk wanda yake kauce ma umarnin Allah subhanahu wata'ala musamman su waɗannan kafiran da suke fatan su mai da mutane zuwa ga kafirci bayan sun yi imani inda gargadin yake shine fadin Allah madaukakin sarki inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya nuna karfin shi da kudirar shi haka dole ne ya zama wannan tsoratarwa ne ake yi ma duk wanda yake saba ma umarnin Allah gargadi ne ake yi ga duk wanda yake kokarin yayi irin wancan aikin da waɗancan kafiran ahlul kitabi suke yi akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sani Allah yana da iko akan komai idan Allah ya ga dama zai dauki mataki akan su tun a nan duniya kafin a je lahira da haka wannan shine abin da wannan ayar ta kunsa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa aqimus sala
wa aqimus sala wa atuz zaka وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
Nam Allah madaukakin sarki yace wa aqimus sala yanzu an dawo magana zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yace kuma ku tsaida sallah magana akan tsaida sallah ta gabata da yawa a baya a kiyaye dokokinta da ka'idojinta da sharuɗanta sannan a kiyaye khushu'i a cikin sallar a kiyaye ruku'u da sujjada sannan a kiyaye karatun da ake yi a cikin sallah duka wannan yana cikin iqamus sala haka Allah ya ce ku tsaida sallah wa atuz zakata sannan ku bada zakka ku fitar da zakka ta dukiyar da Allah madaukakin sarki ya wajarta muku ku fitar da zakka a cikin ta haka an yi umarni da tsaida sallah sannan an hada shi da bada zakka wanda galibi zamu ga a cikin alqur'ani Allah yakan hada su guda biyu aqimus salata wa atuz zakka shi yasa lokacin da waɗanda suka ibada zakka a lokacin sayyidina abubakar radiyallahu an bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sayyidina abubakar ya hada rindina ake ce mai ya zaka yaki mutane waɗanda sun ce da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma suna yin sallah Sayyidina Abubakar ya ce wallahi duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah zan yaƙe shi duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah to wanda ya cancanta a yaƙe shi saboda ba sa rabuwa kenan duk sallar ka da za ka yi ta yi ka yi ta yi amma kuma ba za ka kana da abin da za ka fitar da zakka ba za ka fitar ba to sallar ka tana cikin matsala ka raba tsakanin abin da Allah ya hada ba sa rabuwa da haka yin za ka yi sallah to zakka ta biyo baya shi yasa Allah yake hada su da cewa wa aqimus salata wa atuz zakka in zai yabi mu'minai zai ce su ne masu tsaida sallah masu ba da zakka to haka yake sifanta su a cikin alqur'ani Allah yake a tsaida sallah kuma ku bayar da zakka sai ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk wani abu da kuka gabatar ma kanku na alkhairi tajiduhu indallah za ku sami sakamakon shi a wurin Allah innallaha bima ta'maluna basir lallai Allah yana ganin duk abin da kuke yi ba wani abu da za ku aikata wanda zai boyi ga Allah subhanahu wata'ala ba abin da Allah baya gani wannan ayar an kawo ta anan bayan an kawo waccan ayar da ta yi magana akan umarni ga muminai da cewa a yi afuwa a kau da kai shi afuwa da kau da kaiwa za ka yi ma wani za ka yi ma aiki ne a kan wani alaƙarka ce da wani daga cikin halittun Allah in ya yi maka abin da bai yi ba abin da bai kyauta ba ka yi mai afuwa ka kau da kai bayan an yi umarni da abin da za ka yi na alaƙa tsakaninka da wani to sai munasaba ta sa kuma to yanzu ba za ka dawo da kai zuwa ga abin da yake alaƙa na karan kanka kai da Allah wantan fa'afu wasfahu ku da tsakaninku da bayi wa aqimus salata wa atuz zakata kuma tsakaninku da Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai aka dawo da mutane zuwa ga wannan aikin na tsayi da sallah da kuma bayar da zaka bayan an umarce su a ayar bayar da su yi afuwa don kyautata alaƙa tsakaninsu da mutane kenan an kyautata alaƙa tsakanin bawa da bawa sannan an kyautata alaƙa tsakanin bawa da Allah shine munasabar kawo wannan ayar bayan waccan ayar da ta gabata waɗansu malamai kuma suka ce a can an lizimta musu abinda zai zama salahi gyaruwa da daidaita tsakaninsu da ‘yan uwansu bayi a nan kuma an lizimta musu abinda zai gyara zukatansu zai gyara ɗabi’arsu ya gyara zuciyar bawa shine sallah da zakka domin sallah tana tsarkake zuciya sallah tana zama sababi na samun kaffara na zunuban bawa ita kuma zakka tana zama sababi na samun tsarkin zuciyar bawa sai aka hada waɗannan guda biyu samun gafara da kaffara da kuma sababin samun tsarkin zuciya a wuri ɗaya bayan can ka samu tsarkaka da kyautata alaƙa tsakaninka da halittun Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wuri ɗaya Allah ya nuna mana irin matsayin kafirai da adawar da suke yi ma muminai da kuma abin da suke fata kullum a cikin zuciyarsu su ne su mai da musulmi su koma kafirai sai Allah ya kawo mana magani wanda zai zama ya magance mana waccan adawar ta kafirai gaba ɗaya menene sababin da zai sa Allah ya taimake mu ya magance mana wannan adawar ta kafirai shine wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsayi da sallah sannan kuma ku bayar da zakka dan haka da tsayi da sallah da bada zakka suna daga cikin asasi mafi ƙarfi waɗanda za su iya taimakon bawa wanda za su iya taimakon al'ummar musulmi su samu nasara akan abokan gabarsu wannan yana daga cikin usulubi na Qur'ani duk lokacin da Allah ya faɗi matsalolin al'umma to idan aka kawo wani umarni a gaba to wannan umarnin yana da alaƙa da warwarewar wannan matsalar yanzu an faɗa mana matsalar da muke fuskanta tsakaninmu da kafirai shine suna fatar law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim shine babban abin da yake gabansu shine ya za a yi su jefa al'umma zuwa ga ridda sannan kuma ga tsananin hassada da ƙiyayya da suke yi ma al'umma to menene zai taimaka mana wurin samun maganin wannan matsala shine wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsayi da sallah sannan kuma ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanci a ba su zakka da aka kun kyautata alaƙarku da Allah sannan kun taimaki ‘yan uwanku da kuke rayuwa da su ta hanyar ba su zakka da taimaka musu da yaye musu nau’i na damuwar da suke ciki na talauci a tsakaninsu da aka idan kun yi wannan to wannan zai taimaka wurin samun kariya daga hassadar maƙiya da adawar abokan adawa waɗanda suke fatan kullum ku a cikin bala’i Allah ya sifanta mana su da cewa in tusibkum hasanatun tasu'uhum duk wani abu mai kyau in ya same ku to sai ransu ya ɓaci wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha amma da wani mummunan abu ya same ku za su yi ta murna suna farin ciki to ya za ku kare kanku daga irin wannan abokin gaban wanda duk duniya ba abin da yake so ya gani irin sharri ya same ka duk duniya ba abin da yake bakanta mai rai irin ya ga alkhairi ya same ka to shine wa aqimus salata wa atuz zakka a tsayi da sallah ya zama an tsayi akan sallah an maida hankali akan ibada kiga mutane ana kiran sallah masallatai na cika da al'umma tsofaffi da matasa da yara kowa na zuwa masallaci to a duniya ba abin da yake bata musu rai irin wannan daka Allah ya biyo baya da cewa a tsayi da sallah kuma a bada zakka abinda suke tunanin za su ja ku su rude ku da shi su rinka diban matasan ku ana ba su kuɗi ana ba su yi musu abubuwa dan su bar harka addini su shagaltu da wani abu to ku bada zakkar dukiyoyin ku domin ku kare al'umma daga wannan bangaren da wannan zakkar kuma za ku iya tsare mutuncin waɗanda ake jan su da kuɗi su kuma haka da waɗannan abubuwan guda biyu gaba ɗaya za a samu kariya daga irin wannan kaidin da sharri na makiya da abokan gaba sai Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi duk abinda kuka gabatar ma kanku na alkhairi kenan duk abinda kai aika da shi takaddim shi ne ka tura da wani abu wanda zai je ya jira ka kafin ka zo to duk abinda kuka gabatar ma kanku a yan sai Allah ya danganta abinda ka bayar da cewa kanka ka ba kanka ka gabatar ma kenan Allah bai ce duk abinda kuka ba Allah ba dan kan ba ka ji cewa kana bayarwa ne a wani wuri daban sai ce duk abinda ka gabatar ma kanka na alkhairi sai ce tajiduhu inda Allah za ku same shi a ajiye a wurin Allah sakamakon a wurin Allah za ka karɓa Allah bai ce akwai wani annabi da za a wakilta za ka karɓi sakamako a wurin shi ba bai ce akwai wani mala'ika da aka wakilta in ka je lahira ka nemi mala'ika wani za ka samu sakamakon abinda ka bayar ba sai ce tajiduhu inda Allah za ku samu abin a wurin Allah za a samu akwai wani garanti da za a baka sama da wannan ba ka da wani garanti a duniya da ya wuce wannan Allah ya ce ka tura kawai duk abin da ka tura kuma in ka je za ka same shi a wurin Allah bai alakanta abin da wani daga cikin halitta shi gaba ɗaya ba sai ya maida abin hannun shi shi ne za a je a samu abin a wurin shi da haka nera ɗaya yanzu in ka tura ta a wurin Allah za ka je ka samu wannan nera ɗayan ranar alƙiyama duk abin da ka tura a wurin Allah za ka same shi shi ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wannan wata irin kaɗaitarwa ce Allah yake ma bayi kaɗaitarwa ƙololuwa a ce duk wanda ka yi da duk abin da ka bayar a ce ka samu Allah ranar alƙiyama za ka karɓi abinka kuma abin da ka bayar ɗin ba wai shi ne za a mayar maka ba Allah ya faɗa maka in ka bayar ɗin me zai yi man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira duk wanda ya ba Allah rance kyakkyawar rance Allah ya ce to Allah zai ninninka mai wannan rancen ninkin ba ninkin mai yawa shi ne fayudha'ifahu lahu ad'afan katira Allah zai ninninka da yawa ninki ba iyaka a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah yana karɓan sadakar ɗayanku da hannun shi ya kuma ci gaba da haɓaka wannan abin da mutum ya bayar na sadaka ya ce yadda ka san ɗayanku yake samun ɗan maraƙin shi yana kiwon shi ɗan ƙarami yana ba shi abinci yana kula da shi har ya girma to haka Allah yake rainon sadakar bayi idan kai za ka iya rainon ɗan maraƙi a shekara ɗaya ko biyu ya zama bijimi wanda babu irin shi to me kake tunani da abin da Allah zai raine shi na ɗaruruwan shekaru ko dubunnan shekaru me kake tunanin zai zama daka wannan shine wama tunfiqu wama wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah yasa a wata ayar mai shigen irin wannan da Allah ya ce wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah sai Allah ya ce huwa khairan wa a'zama ajra wannan shine mafi alkhairi kuma mafi girman sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a ce ka gabatar da wani abu yana can yana jiran ka a lahira kafin ka zo kaka dai abinda kuka gabatar wannan zai zama an ba ku garanti cewa abu ne wanda babu gara babu zago ba abinda zai same shi saboda me saboda yana wurin Allah za a samu sakamakon shi a wurin Allah ranar alkiyama shine ma'anar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah sai Allah ya sake kawo wata kwaitarwar da kuma tsoratarwa yace inna Allah bima ta'maluna basir lallai Allah yana kallon duk abin da kuke yi masu yin sallah da masu yin zakka da masu gabatar da wani abu dan kawunan su saboda su samu ranar alkiyama babu wanda Allah baya kallo a wuri ɗaya kuma Allah yana kallon wanda yace su yi suka ki yana kallon su yana kuma sane da abin da suke yi kamar yadda ya gama su kuma ya karɓi abin da suka yi ya kuma aje musu kuma yayi alƙawarin in sun zo za su karɓa to haka kuma yana kallon waɗanda suka ki din kuma yadda yake kallon su yayi alƙawarin su ma za su zo su same shi kuma yayi alƙawarin kowa zai sata mai da gurgurdan abin da yayi fa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara duk abin da kai shine inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana kallo ba wani abu da yake koyuwa daga ganin Allah subhanahu wata'ala yasa a wani wurin yace wallahu basirun bima ta'malu Allah yana kallon duk abin da kuke aikatawa ka aikata alkhairi in kaga dama Allah yana kallo ka aikata sharri in kaga dama Allah yana kallo cewa Allah yana kallo kawai ya gani shikenan magana ta kare to kai ma ka san an ce ma ana kallon ka to dole akwai abin da zai biyo bayan kallon akwai ranar da za a tsayar da kai akan hisabin wannan abin da aka ganka kana yi ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin abinda kai a gaban Allah yana kallon ka sannan ya sa mala'ikun shi gaba ɗaya suna rubuta duk abin da ka aikata sannan kuma zai tsayar da kai a gaban shi ya sa gaɓoɓin jikinka su rinka faɗan duk abin da suka yi da kansu shi yasa ba wanda yake cikin haɗari a rayuwa irin ɗan adam innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr su ne kawai za su kukuta daga wannan asara ana kallon ka kuma ana ɗaukan abin da kake yi kuma ana rubutawa kuma za a sa gaɓoɓinka da kansu su yi magana kuma har ila yau kana nan kana bijire ma abin da aka ce ka yi mana kana da shirin fuskantar irin wannan hisabin a gaban Allah a ranar alkiyama da haka Allah ya rufe da cewa inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana kallon abin da kuke aikatawa a nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗi cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum abinda kuka gabatar ma kawunanku yaushe ne mutum yake gabatar ma kanshi aiki ya tura aiki a lokacin da yana raye daga lokacin da mutum ya mutu maganar kuma ya gabatar ma kanshi wani abu na aiki ya riga ya tsare da haka aikin da ake nufi da wa ma tuqaddimu li anfusikum abinda yanzu kana da rai kana da lafiya kana da ikon yi ka samu ka yi shi kafin lokacin da wannan damar za ta zo ta yanke in damar ta yanke ba kuma abin da ya rage idan ka riga ka mutu komai ya tsaya kenan abinda ka riga ka gabatar din shine kawai zai rage maka a rayuwa shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce anan da aka ce wa aqimus salata wa atuz zakka ku yi sallah ku yi zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin suka ce ana nufin sauran ayyuka na tatawwu'i na nafin fili sune wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk wani aiki na nafila da za ka yi don ka samu lada a wurin Allah don kai makan ka tattali ranar alkiyama to ya shiga cikin wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin faransu kuma suka ce a'a wancan duka amin kowane aikin alkhairi ka gabatar ma kanka tajiduhu inda Allah sawa'un aikin alkhairin na farilla ne ko aikin alkhairin na nafila ne to wannan sakamakon shi za ka samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullah ibn mas'ud Allah ya yarda shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yayi tambaya yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi shin a cikin ku wane ne dukiyar magadan shi kika fi soyuwa a wuri shi fiye da dukiyar shi ma'ana ya fi san dukiyar magadan shi fiye da yanda yake san dukiyar kanshi sai suka ce ya rasulullah ai kowa a cikin mu ya fi san dukiyar shi fiye da dukiyar magadan shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada amsa sai ce malak ma in fa inna malahu ma qaddama wa mal warithihi ma akhara manzon Allah ya ce dukiyarka wanda za a lissafa ta a matsayin dukiyarka ita ce wadda ka gabatar wadda ka tura lahira wannan ita ce taka duk wanda kake rike da ita kuma a hannunka ita ce ta magadanka da haka kana turu yanzu akwai abu biyu a hannun mutum akwai dukiyar shi akwai ta magada ya danganta da me ya ɗiba a ciki ya tura wannan shi ne nashi abinda ya bari kuma yana mutuwa daga lokacin da aka zara rai a jikin ɗan adam duk abinda ya bari sunan shi na magada ko an raba ko ba a raba ba dama Allah ya riga ya raba kowa kawai a zo a yanka ne a ce nan na wane nan na wane amma yanzu yana mutuwa ana cire rai a jikin shi dukiyar gaba ɗaya ta zama ta magada yanzu dai da ko sisi a ciki shine wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah anan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fassarawa a wannan hadisi data abinda ka bayar na dukiya wannan shine naka wanda ka bari kuma shine na magada data ko nawa kake da shi a aje yanzu sunan shi na magada duk kuma wanda ka tura ko miliyan nawa ka tura to wannan shine naka shine rabanka a cikin dukiyar shine ma'anar wa ma tuqaddimu li anfusikum da manzon Allah ya fassara wannan ma'anar a wannan hadisin Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari a sharhin wannan hadisin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukiyarka ita ce wadda ka tura wadda ka bari kuma ita ce ta magada saboda waccan wadda ka tura din ita ce za a danganta zuwa gare ka kana raye da bayan ka mutu duka a matsayin dukiyarka za a lissafa shi ya ce amma ta magada ita kana mutuwa ta tashi daga kanka ta koma ta magada shi yasa dukiyarka gwargwadonka gwargwadon abin da ka tura za a ce naka ne in gida ka bari waƙafi za a ce wannan waƙafin wane ne kana raye da bayan mutuwarka duka za a danganta wannan dukiyar zuwa gare ka amma in baka yi waƙafi da shi ba kana tafiya za a mai canza kuma yanzu gida ya zama na wane wane ne ya gada ko ya zama na wanta wanta sai ta gada da haka duka wannan yana tabbatar mana da cewa abinda ka tura din dai shine naka asali wanda ka bari kuma ba zai amfane ka ba an rawaito daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amin wata rana ya zo wucewa ta makabartar Baqi'ul Gharqad da a Madina, sai ya kalli kabarin da kabarirrikan da suke ciki, ya ce assalamu alaikum ahlal diyar, sallama ta tabbata a gare ku ya ku ma'abota wannan gida, gidan me kenan, gidan jiran alkiyama kenan, ba wai gidan gaskiya da ake cewa ko kabari, ai ba gidan gaskiya bane, gidan jira ne, gidan gaskiyan yana nan sai daga baya tukunna, an ce wane ya riga mu gidan gaskiya, ya riga mu je gidan jira, to zai je ya jira a tashi a gane gidan gaskiya. Dan haka anan da Umar ya musu sallama, sai ce akhbaru ma indana anna nisa'akum qad tazawwajna, ya ku mutanen da suke cikin makabartar nan, labarin mu da yake wurin mu wanda ya shafe ku shine muna sanan muku matan ku duk sun yi aure, matan ku an riga an aure su, wadurukum qad sukinat, gidajen ku kuma an riga da an samu masu zama, an samu mazauna sababbi, yanzu sun canji gidajen, wa amwalukum qad qustimat, dukiyoyin da kuka tara kuma wannan aikin ba dare ba rana, ana kasuwa, ana office, ana buge-buge, yace to dukiyoyin duk an raba, kowa ya kwashi rabon shi, an gama kenan, matan sun watse, kowa ya kwashi na kwasa, sannan gidajen masu zama sun shiga, sannan dukiyar kuma an raba, kowa ya kwashi rabon shi, shine abin da Umar yake faɗa ma mutanen Baqi suna kwanta a cikin makabarta, sai ya ce fahatafahu hatif, kai tsaye sai Umar ya ji wani sauti ana magana, akwai hawatif da ake cewa ko hawatif da an fi yawan samun irin waɗannan hawatif, akwai hawatiful jin, akwai hawatif na maganganu, kawai ka ji ana magana ka rasa daga ina wannan magana take zuwa. Al-Imamu Ibn Abid Dunya yana da littafin da ya rubuta a kan al-hawatif, irin waɗannan ƙazayen da suke faruwa na hawatif, da aka Umar sai ya ji irin wannan hatif ɗin, ka ji magana amma baka san daga ina maganar take ba, ba kuma ka ganin kowa da za ka ji cewa daga nan maganar, shi yasa ake ce ma hanset hatif ko a larabci hatif kenan, saboda kana jin magana ba ka ganin wanda yake magana, sai Umar ya ji magana kai tsaye, sai ya ji an ce yabna al-Khattab, ya kai Umar ɗan Khattab, akhbaru ma indana anna ma qaddamnahu wajadna, mu kuma labarin da yake wurinmu abinda muka gabatar muka aika lahira mun same shi, abubuwan da muka tura mun samu, wa ma anfaqnahu faqad rabihna, duk abinda muka ciyar na dukiyarmu mun ga riba, mun ci riba, riba ta samu, ciniki ya kai an samu riba, sai ce wa ma khallafnahu faqad khasirna, abubuwan da muka bari kuma a nan duniya to wannan gaba ɗaya asara ne, mun yi asarar su, da mun sani da ba mu bar su ba ke mun bar asara, da ka wannan shine labarin mu, da ka an tattauna tsakanin na duniya da na lahira, kowa ya kawo labarin da yake gani, mahallu shahid a ciki shine wa ma wanna ma qaddamnahu faqad wajadna, abubuwan da muka gabatar, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, suka ce to mun same shi, mun gani tabbas, mun ga haƙiƙa, wannan wanda suka gani kenan, suka je suka gani suka ga tabbas, sun tabbatar wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir, shi yasa Ibn Abul Atahiya rahimahullahu ta'ala yake faɗan wannan a wasu baituka nashi da yake cewa is'ad bimalika fi hayatika innama يبقي الفتى يبقي وراءك مصلح أو مفسد وإذا تركت لمفسد لم يبقه وأخو الصلاح قليله يتزيد وإن استطعت فقل لنفسك وارثا إن المورث نفسه لمسدد يتي أبند لك كرا كدشي شيني إسعد بمالك في حياتك ka tsaya ka amfana da dukiyarka lokacin kana rayi ka amfana da dukiyarka a lokacin rayuwarka inna ma yubqi yubqi wara'aka ko yubqa wara'aka muslihun aw mufsid kuma in ka bari baka amfana da dukiyar ba bayan mutuwarka waɗanda zaka bari waɗanda kake tunanin zaka bar musu gadan dukiyar mutane biyu ne kawai muslihun aw mufsid ko dai mutumin kwarai ko mutumin banza shine kawai cikin wanda za su gada ko dai mutumin banza ya gada ko kuma mutumin kirki ya gada sai ce wa in wa idza tarakta li mufsidin lam yubqihi in kuma mutumin banza kuma ba abin da zai bari na dukiya kana tunanin wai ya zauna saboda kana tausayi shi ya samu abin yi yana zuwa hannun shi zai rusa dukiyar ya karar da ita saboda dama mufsid ne lalatacce ne mutumin banza ne a lalataccen zai lalatar da kudin sai ce wal aqul salahi qalilu yatazayyadu amma in mutumin kwarai ne kuma ka bar ma dukiyar shi kuma zai da bukatar sai ka tara mai tarin dukiya mutumin nagartacce na kwarai ko ni kankantar abin da yake da shi zai san yadda zai bunƙasa abin shi ya gudanar da shi rayuwar shi ta tafi daidai daga baka buƙatar mutum na kwarai nagartacce sai ka bata lokacinka akan dole sai ka tara mai sai ka bar mai kaza da dan kadan zai gudanar da rayuwar shi sai ce wa in istata'ta fa kulli nafsika warithan in dai zaka iya sai zama kai ne ka gaji kanka da kanka kai ka gaji dukiyarka da kanka ka kwashe abinka ka kai sai inda zaka je ka same ka kai ka gaji kayanka kenan ba wani kaman mai gada ba kai ka tura kuma ka bita daga baya baya gada kenan kai ka gaji dukiyarka da kanka innal muwarrisa nafsuhu la musaddad yace lalle duk wanda shi ya gaji kanshi da kanshi to wannan ya samu daidaituwa a hanya madaidaiciya amma duk wanda bai gaji kanshi ba ya bar gado to ko dai ya bar mana banza ko ya bar mana kwarai kuma kowanne ga halin da zai samu kanshi a ciki da ta ma tu qaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar ma kanku na alkhairi za ku same shi a wurin Allah subhanahu wata'ala rana alkiyama da ta wannan ayar tana kwadaitar da mu akan ayyukan alkhairi sannan a wuri daya tana nuna mana shagaltuwar bawa da ayyukan ibada musamman sallah da taimakon bayi ta hanyar zakka to wannan abin yana sa bawa ya samu agaji da taimako daga wurin Allah ya bashi kariya daga duk wasu mahassada da abokan gaba a rayuwa daga wannan sababi ne na samun wannan kariyar a wurin Allah subhanahu wata'ala daga Allah ya kwadaitar da mu akan ayyukan alkhairi kuma ya jawo hankalinmu da nuna mana amfani da alkhairin abin wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah sannan kuma yayi mana gargadi akan kauce ma wannan hanyar inna Allah bima ta'maluna basir daga wannan shine kadan daga cikin abubuwan da wannan aya ta kunsa muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafikanta والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما to ما شاء الله to har yanzu dai maganar batir ko an sake samun kari akwai wani bawan Allah da ya tura naira 50,000 a matsayin wakafi da shi da iyalan shi gaba daya da matar shi da ƴaƴan shi ya zama wannan wani wakafi ne ya sanya musu hannun jari a ciki Allah madaukakin sarki ya amfane su gaba daya da wannan al'amari da yayi ya kuma sanya ya zama sanadi na samun na hukunta daga azabar Allah da kuma samun rahamar Allah subhanahu wataala sannan akwai mutane guda uku suma wanda suka tura naira 5,500 sannan akwai guda uku da suka tura naira 1,100 sannan akwai mutum daya da ya tura naira 2,000 sannan kamar yadda muka gani jiya bayan yin ruwa an samu matsala a rufin sama saboda matsalar da kwanan wurin yake da shi to an yi shirin za a yi gyaran wurin za a yi aikin wurin an samu wani bawan Allah wanda malam Abdullahi Tsoho Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya jikan iyayen shi ya kuma budada arzikin shi ya biya wannan estimate din da aka yi na 481 wanda za a gyara wurin da ya samu matsala a sama sannan duka waɗanda suka bada gudunmawa muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kawiyalwata arzikin su sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wurin hidima da kuma taimako akan addini su ci gaba da gabatar da abin da za su je su gada a ranar alkiyama waɗanda suke da niyya ba su da abin da za su iya yi muna roƙon Allah madaukakin sarki saboda kyakkyawan niyyar da suke da shi Allah ya buɗa musu hanyoyi na alkhairi Allah ya ba su hanyoyin da za su samu abin da za su yi aikin alkhairi da shi saboda kyakkyawan niyya da suke da shi waɗanda ba su da niyyar Allah madaukakin sarki ya azurta su kyakkyawan niyya domin kyakkyawan niyya ita ma wata ibada ce da mutum zai rinka samun lada a kanta Allah ya taimake mu gaba daya ya ba mu ikon yin abin da Allah yake so ya yarda da shi wallahu alam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين